بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizna Allah ta'ala a yau litinin zamu ci gaba da karatun mu na wannan littafin mai albarka Umdatul Ahkam. A inda yake tun kafin aje azumi muka tsaya a cikin Kitabul Hajj, ma'ana muna darasi a cikin Kitabul Hajj, inda ma darasi hadisin farko muka karanta a cikin babul mawaqit. Muka karanta hadisi na farko a cikin Kitabul Hajj, yau zamu tashi a hadisi na biyu. مالاً الله تعالى جدنش الغبرة كتوى وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. وانا حديث هنا ذا علاقة ده حديث مبركو ده مكرنتا حديث مبركو هنا مغانا أكم مواقيت ديك وقت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذل حليفة ياسن ياما متى نم مدينة ولن دراسي ميكاتي يزمحين ذل حليفة. A wani hadisi kuma Abdullahi da Umar yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce yuhillu ahalul madinati, mutanen garin Madina, al-madinatul munawwara kenan, mutanen garin Madina suna yin talbiya ne, suna ɗaukan harami na niyyar aikin haji da umara a wurin da ake kiran shi Zul Hulaifa. Idan aka ce Zul Hulaifa, jumla ce guda biyu. Jumla ta farko zu, jumla ta biyu الحليفة. إتاء الحليفة مصغر في أن يتصغير جنيد الكلمر الحلفاء وتبشياتي تدكي أخذ الزبن دا انكافتو غرم مدينة فكانوا مولن دا تسين غرم مدينة كيلو ميتا ودنقو مشاوكني أما ينزو غرورو مدينة سن دنكارو لارن سوسي لسوسي ذو الحليفة. معنى متانا مدينة راسد وكيميكاتي ذو الحليفة شي ذو الحليفة نيسانشي دا مدينة kilomita 13 ne sha haka, nisan shi kuma zuwa maka kilomita 400 ne da wani abu, da kusan 28. To haka yanzu in ka fita haramin ina, kana fita haramin Madina, sai ka shiga hurumi kuma na ihramin hajji ko umara. Kaga wannan ya hada haramin kenan, ma'ana daga Dhul Hulaifa zuwa maka ba yana karkashin hurumin Makka ko hurumin Madina ba, amma libas da kake sanye da shi libas ne na ihram, wanda yake mutumin da ke cikin haramin Makka haramin ne ya farauta. To haka nan mutumin da ke cikin haramin Madina shi ma haka. To haka nan mutumin da ke cikin libas ihram, mana yake cikin haramin, ya sa tufafin ko bai sa tufafin ba, ta haji ko umara shi ma haramin ne ya yi farauta. Kun ga daga harami zuwa harami kenan. Shi kuma wannan miƙati na Dhul Hulaifa shi ne ab'adul mawaqit, shi ne miƙatin da ya fi kowane nisa da Makka, domin tazarar shi daga Makka, daga wurin ɗaukar niyya ɗin zuwa Makka kilomita 428, saɓanin sauran mawaƙe ɗin da za a ambata. Su tazarar su da Makka ba ta wuce kai ko alama ma haka ba ta, ko alama 400 ba ta ba. To wannan wuri Dhul Hulaifa shi ne wurin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ƙayyade ma mutanen Madina. Idan aka ce mutanen Madina, su ne mutane da ke cikin garin Madina da kuma waɗanda hanya ta biyo da su ta cikin garin Madina, domin mun karanta a darasin da ya wuce, ya wuce hunna lahum waliman ata alaihinna min ghairihim mimman arada alhajja wal umara. Shi waɗannan miƙaci ɗin da aka ƙayyade an sanya shi ne ga su mutanen garin Madina ɗin da kuma dukkan mutumin da ya biyo ta nan yankin. Misali, ka tashi daga nan garin Mina, kuna tashi ba ku sauka ba sai a garin Madina, ko kuma kun sauka a Jidda, da kuka sauka a Jidda sai kuka hawo motoci zuwa ina, zuwa Madina domin ziyarta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kun ga buku kama hanyar Makka ba kenan. Yanzu da kuka baro garin Madina, ina kuka nufo? Kun nufo garin Makka. To yanzu hukuncin ku shine hukuncin mutanen da ke Madina, domin mai Allah kira da aminci, Allah tabbata gare ki waɗannan wuraren da aka ware na mutanen wurin ne, hakan nan ma kuma na mutanen da suka jitto suka yanko ta wurin ne, wanda ke koda su ba yankin garin bane. Mun gane wannan, sabili da haka sai ya zama na mutumin da ya fito daga garin Madina yana nufin Hajji ko Umara, zai yari zango ne a Dhul-Hulayfa. A nan akwai katafaren masallaci, tafkeke masallaci, akwai wurare na akwai ban ɗaki, wurin wanka masu tarin yawa na mata daban na maza daban. Kun bai so nan da kyau ko? Kasance wurin ya zama haka ma kusan. Akwai kasuwa, yara tana ci a wurin. Gwargwadon lokacin Hajji ne da Umara, za ka ga kasuwar ta haɓaka kenan sosai da sosai. Kun bai so nan da kyau ko? Kuma ba lokacin Hajji da Umara ba ne da za ka ga mutane ɗaiɗai, amma dai lallai akwai ‘yan kasuwa suna cin kasuwarsu a wurin sosai da sosai, awa 24. Zaka sai ihrami a wurin, kuma kare a kasancin da nan shine wurin ka na ƙarshe na sai ihrami, to kuma fa ba irin ihramin da ba za ka samu ba, ko ka samu wanda bai wanda yi maka kaɗan, ko ka sami yi maka kaɗan kuma ga tsada, saboda dai daga nan babu wani wuri kuma da za ka iya zuwa ka sai, tunda yanzu ne kana siya za ka shiga, sabanin inda kana garin Madina ne za ka iya zuwa wancan shago ko ka bari gobe ka siya. An gane wannan da ke ko? Ma'ana Dhul-Hulayfa wadi ne, kwari ne. Ana yin ihrami a wurin, ma'ana mutum ya ɗauki niyyarsa a wurin, ya yi wankan shi a wurin, ya shiga ya salla raka'a, duk waɗannan mustahabbati ne, ma'ana ba sa cikin wajibi na ihrami. Ugo mutum ya yi wankan shi tun a gida, ya sanya libasin ihram ɗin shi tun a gida, yana shigowa daura da wurin a mota, kawai sai ya ɗauki niyyar shi. Kuma tun da wurin waji ne, kwari ne, yana ɗan tazara sosai da sosai haka faɗinsa. To kaga ba sai lallai kun saki hanya kun shigo ƙarƙashin inda ake ɗaukar niyyar ba. Kuna dama kai ku ɗauki niyyar ku a bakin titi, saboda me? Inda kuka tsaya ɗaukar niyyar ɗin yana amsa sunan Dhul-Hulayfa, duk yana ƙarƙashin Dhul-Hulayfa ɗin. Ba ana nufin kafin mutum ya shigo ya ɗauki niyyar ba, ko bayan mutum ya fice ya shiga ya ɗauki niyyar ba. A'a, mutum yana shigowa. Sai kenan. Na biyu ko ince na uku. Shine mutumin da yake a jirgin sama, sun ya tashi daga filin sauka da tashi na abun nan na garin Madina, suna tashi a cikin jirgi, za a yi musu ishara, za a faɗa musu cewa duk wanda zai ɗauki niyya ga miƙaci, saboda mai jirgin ba zai sauka ba sai a Jidda, ita kuma Jidda bayanin ta zai zo nan gaba kaɗan, bai miƙaci ba ce. Kun gane wannan? Sabili da haka kaga yanzu sai ka ɗauki niyyarka a cikin jirgin sama kenan. Idan Umara za ka tafi shine daman ka san niyyar Umara za ka ji. Kawai abinda za ka hurta da bakinka shine zikirin Umara. Sai ka ce Allahumma labbaika Umara, shikenan. Da ka ce Allahumma labbaika Umara, sai ka kama labbaika Allahumma labbaik a cikin jirgi, ake jinan za ka yi. In kuma Hajji za ka wuce, ba Umara kaɗai za ka shiga da ita garin Madina ba, sai ka shiga Allahumma labbaika Hajjan Umara idan ƙirani ne kenan. In kuma ifradi mutum zai shiga da shi Allahumma labbaika Hajjan, saboda haka da ka sauka a Jidda ka sauka da mekena a tare da kai da ihraminka, sai ya kama hanyar Makka ka wuce. Mun fahimci wannan da kyau? Maki Allah tsira da aminci, Allah tabbata a gare shi. A wannan Abdullahi Umar yake cewa yuhillu, maki Allah Abdullahi Umar yake ce mana lallai maki Allah tsira da aminci, Allah tabbata a gare shi, yuhillu ahlul madinati, mutanen Madina suna ɗaukar niyya ne min Dhul-Hulayfa. Wannan umarni ne ko ba da labari ne? Ba da labari ne, domin yuhillu ba fi'il al-amri bane, fi'il ne mudari ne. To amma yadullu ala al-amri, kun gane ko? Irin shi kamar faɗin Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a, wal walidatu yurdi'na, mata waɗanda suka haihu suna shayar da ‘ya’yayensu. Kun gano wannan? A ga su shayar da ‘ya’yayensu.
to tunda umarni ne kaga babu yadda zai mutumin da ya faro daga garin Madina da niyyar haji ko umara ya zamana kuma ya huta zulhulayfa ba tare da ya dauki ihram ba wa ahli sham su kuma mutanen sham suna daukan ihrami ne min al-juhfa daga juhfa ita juhfa wani gari ne wanda yake yanzu garin ya riga ya dare garin ya tashi domin bahar al-ahmar din ya abin nan kuji dai ruwa ya cinye garin saboda sai aka samu inda in daura da garin da wurin shine zurabiya gano wannan su waɗanda za su dauki niyya a juhfa wanda hukunci su yanzu ya koma rabir su ne ahli sham mutanen da suka fito daga Damascus mana sham Syria ko Palestine kun gane ko Sudan ko Maghrib ko duwalin Afrika da haka kasashen Afrika a ciki har da Nigeria kenan sai inda za su shiga in sun ta shiga za su dauki niyyar su ne a inda ake kiran shi juhfa kun fahimci wannan da kyau ko tsakanin shi da Makka ba shi da tattara su su da su kilomita 100 da wani abu amma yanzu juhfa din shi ne muke magana hukuncin ya koma rajis kuma da malamai suke bayani wa ahlu najd mutanen najd za su dauki niyyar su ne min qan a wurin da ake kiran shi qarnu manazil anan za su dauki niyyar su kun gano wannan shi qarnu manazil yanzu shine wurin da mutanen da suka fito daga yankin najd yankin riyad kenan za su dauki niyyar su kenan za su kama hanya sai su wuce zuwa garin makka وقال عبد الله بن عمر يجي تشوا وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما بيان يا زومن تشور ما كان الله تيرا دا امين الله ثبت ا غريش ياتي ومحل اهل اليمن من يلملم ويهل اهل اليمن من يلملم ما كان الله تيرا دا امين الله ثبت ا غريش يتي متانن يمن ذاتي دوكي نيه سني ا ورين دا اكي كيران شي يلملم annan za su ɗauki niyyar su to a gare yanzu dukkan inda mutum zai shiga garin makka hajji ko umara a korin da aka gindaya mashi a nan zai ɗauki niyya wuri na gaba da ba ambata a nan ba shine zatu irk shi zatu irk shine wurin da mutanen iran da iraki da khurasan da wasu wurare duk nan za su ɗauki niyyar su to shin wannan cewar za a dauki niyya a zatu irk waye ya sanya wannan wurin a matsayin miƙati ina fata an gane tambayar tunda dai mun fahimci waɗannan wurare duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su zama miƙati inda za a dauki niyya zatu irk maganganu ne guda biyu magana ta farko cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanya wurin ya zama miƙati mana shine ya sanya wurin amma wannan magana ce wacce take tana buƙatar dogon bincike mana hadisin kamar bai kai labari ba a inda hadisin ya kai labari shine cewar aikin sayyidina Umar ne ya sanya zatu irk ta zama miƙati mun bai tsona da kyau cewar sayyidina Umar ne ya sanya wurin ya zama zatu abin nan zatu ya sanya zatu irk ya zama miƙati yafi ƙarfi sosai da sosai da ƙarfin dalili akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya yanzu idan sayyidina Umar ne ya sa tunda sayyidina Umar ne ya sa yanzu ya kenan za a ce sunna ne ko ba sunna bane saboda shi sayyidina Umar yana cikin khulafa'ur rashidun ma'ana sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wannan yana ga cikin ayyukan sayyidina Umar amma mutanen naku ƴan shi'a ba sa daukar niyya a wurin wani wuri suke gangarowa abin nan wajen aqiq nan suke daukar niyya saboda cewar sayyidina Umar ne ya sanya wurin ya zama miƙati to inda sun beto wuraren ba sa daukar niyya a nan kamar ya a aida ma inda ka fito ta nan yankin aji baya cikin waɗannan wuraren ka gane ko baya cikin waɗannan wuraren saboda haka sai suka gusa da wurin suka je suke nasu miƙatin waɗannan su ne wuraren da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya lissafa mana cewa su ne wuraren da za a dauki niyya abinda ake cewa za a dauki niyya wuri daga nan babu yadda za a matsayin ka ne hajji ko mai umara ka gitta wurin ya zama da baka dauki niyya ba ko dai ka gitta wurin a kasa eh ko ka gitta a mota me bambancin su na kasa kusan dai shine na mota din mana ko dai ka iya sauka daga mota ka shiga bayi ko ka shiga masallaci ka sauka a kasa dandanin kasa ka kai kai zikirin ake hajjin ka ko kuma a kana cikin motar ka ba tare da ka saki titi ba kawai kana kuna kan kwalta ku dauki niyya ku a daidai waɗannan wuraren duk yayi ofenci wannan da kyau ko yana dan faka minti ɗaya kawai kuma yayi niyyar shi a zuciya bannan ya hurta zikirin sa idan umara ce Allahumma labbaika umara idan haji ne Allahumma labbaika hajja idan umara zai je bayan ya je makan kuma sai ya warware umarar sa ya shiga ya jira lokacin ake haji da sai abin da umara idan ranar 8 ga wata sai kuma yayi ake haji a can kuma da bayanai za su zo nan gaba kadan in kuma jirgin sama ne yana jittawa sai ya dauka tun a sama kenan to amma galibi yanzu waɗannan wurare kasancewar babbar tashar da alhazai suke danda zuwa ita kusan ita ce Jidda eh sai ya zama kusan duk in da ka fito ta Najeriya inda ta sama ne ko ta ruwa ita ce babbar tashar abin nan jiragen ruwa ta Jidda hakan nan kuma da babban filin sauka da tashin jiragen sama na kasar Saudi Arabia duk dai a Jidda suke sai ya zama na kaga kamar gaba ɗaya dai abin nan yan umara da yan haji gaba ɗaya sun fi mai da hankali sauka ina a Jidda wanda yake kuma Jidda kamar yadda bayanin ta yake a nan a wannan littafi Taysirul Allam sharhu umdatul ahkam a daidai in wannan wurin da yake bayanin wannan hadisi din shi Abdullahi Basar din kenan kusan akwai kwamiti da aka nada a matsayin su je su tantance wuraren daga abin nan majalisar malamai ta kasar yana cikin waɗanda suka je musamman wurare irin su ya lamlam irin su kanu manazir daga ciki yake cewa ya kawo ta fa'ida yake cewa jaa fi qarari majalisi kibari ulama raqam 573 tarikh 21 taqsim 10399 wa huwa ma khulasatu بعث الشيخ عبد الله بن زايد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية وشؤون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رسالة تتضمن جواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية وقد أحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي إن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في الرسالة يرى أن المصوغات التي استند إليها يرى أن المسوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم أن المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي أولا أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زايد المحمود رئيس المحاكم الشرعية وشؤون الدينية بقطر الخاصة بزواج جعل جدة بجواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة ولم يسبق إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم ثانيا لا يجوز لممر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوز من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد يكي وجاء في مجلس جاء في قرار مجلس كبار العلماء ياغو أجوابي نا مجلس العلماء مجلس ما علميت قصص العربية باكي ne lamba 5730 lambar mai kenan lambar fatawar ne tarihi ne kwanan wata 21 ga watan Shawwal a shekara ta 1399 hijira yau muna nawa ga Shawwal? Yau 26 ko? Eh? 26 ne. Hasbun ru'ya. Yau 26. Hasbun ru'ya ba hasbun taqwim ba. Lura da ganin wata ba lura da kalanda ba. Yau 26. 26 ne. Yau 26 ga watan Shawwal shekara ta 1431, wannan kuma 21 ga watan Shawwal shekara ta 1399, kaga yau kwana shekara 32 kenan. Ga takaita abin da ya faɗa yake cewa baka Sheikh Abdullah ibn Zayed Al Mahmud Rais Al Mahakim Shar'iyya wa Shu'un Diniyya bi Qatar, yace Sheikh Abdullah dan Zayed wanda ke cikin abin nan jama'ar gidan Al Mahmud shine shugaban kotunan shari'ar musulunci, kuma shine shugaban al'amuran da suka shafi addini na kasar Qatar. Ya aiko da wasiƙa zuwa ga sarki Khalid dan Abdul Aziz dan gidan sa abin nan Al Saud, dan gidan Saud ma'ana shugaban abin nan sarkin kasar Saudi Arabia kenan. Ya aiko da wasiƙa, abinda wasiƙa ta kunsa shine yana galin halaccin sanya Jidda ta zama miƙati. Kuna tare da ni? Halacci na sanya Jidda ta zama miƙati da mutanen da suke sauka a jiragen sama da kuma waɗanda suka biyo ta jiragen ruwa da ake sauke su a Jidda, sai a mayar da Jidda ta zama miƙati. Wannan wasiƙa tana isuwa zuwa ga wakilan Sarki Khalid na ƙasar Saudi Arabia, sai ya aika ta zuwa ga majalisar malamai. Kan dama tsarin su kenan, tunda wannan al'amari ne da ya shafi hukunci ko ya shafi fatawa. Sai wasu da kuma suna da majalisar malamai. Saboda haka ba abin da zai ce sai abin da majalisar malamai suka ce. Tunda kowa shi ake shi daban, su kuma kowa da aikin sa. Saboda haka sai ya aika wasiƙar zuwa wurin su. Fasta'arada tilka al-fatawa, sai suke fatali da wannan fatawa da shi wancan abin nan Abdullah ibn Zayd ya aiko. Suka saki fatawarsu kamar haka, suka ce innal majlisa, lalle majalisar malamai ta ƙasar Saudi Arabia, ba'da dirasatul umur, bayan sun karanci al'amura din allati waradat fi risala, al'amuran da suka zo a wannan wasiƙa da wancan bawan Allah ya aiko, yara annal musawwirat allati istanada ilayha, shi majalisin malamai din yana ganin dalilan da wancan al'amuran da shi wancan bawan Allah ya rubuto a ciki da suke yake ganin halacin a sanya Jidda ta zama miƙati, waɗannan al'amuran da ya faɗa mardudatu, al'amura ne da aka yi fatali da su bin nususu shar'iyya da nassoshi na shari'a, wa ijma'i salafil umma, da ijma'i na magabata, wa annahu ba'da ruji' ila al-adilla, cewar shi majalisin bayan ya koma ya sake kallon dalilai, wa ma zakara ahlul ilmi an al-mawaqit al-makaniyya, da kuma abinda malamai suka faɗa, mana shi karan kai shi yake cewa abinda malamai suka faɗa na abinda ya shafi miƙaci na wuri da ake ɗauka a wuri, wa munaqashatul umur, da kuma tattauna al'amura din min jami'i jawanibi, na dukkanin bangarorin shi, fa innal majlisa, lalle majalisar malamai ta ƙasar Saudi Arabia, yuqarriru bil ijma, kulura abin da yake yuqarriru bil ijma, mana ga majalisar malamai ba a samu raraba ba a majalisar, ga sun faɗi wannan, sun tabbatar da wannan da gamamman bakin su guda ga abin da suka ce. Awwalan, abu na farko, an al-fatawa sadirata min fadilati shaykh, lalle fatawar da ta iso daga wani shaykh Abdullah ibn Zayd Al Mahmud Rais Al Mahakim Shar'iyya wa Shu'un Diniyya bi Qatar al khassa, wacce take magana akan a sanya Jidda ta zama miƙati ga matafiya na jiragen sama ko na jiragen ruwa, wannan fatawa ce batila, fatawa ce kawai da ta ɗibi daji, saboda li adam istinadiha ila nassin min kitabillah, domin bata dogara akan wani nassi na littafin Allah ta'ala ba, ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dauke nan ko ijma'in malamai magabata. ne kenan dan ba su ne masajir shari'a ba ko dai nasi na qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko wanda Allah ta'ala ce man shakka rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil mu'minina wallahi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'a masira wa lam yusbaq ilayha ahad min ulama'i al-muslimina kuma babu wani malami daya daga cikin malamai da suka gabace shi mana babu wani malami da ake amsa ake lissafa maganar shi a cikin maganganun malamai da ya taba cewa a sanya jiddarsa zama eh miqati kun gano wannan da ke ko sabili da haka akan waɗannan al'amura ba ta da dalili na littafin Allah ba ta da dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da dalili na jima'in malamai to akan me za a sanya jidda saboda ne kar ku manta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akwai jidda eh ba shi ne ya tattasauta ba ya ce wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza akwai jidda daya akwai kuma shi wannan bahar din inda ake tsallakewa shi ne bahar male da ake cewa da Hausa yana nan asali ma waɗanda suka hijira daga Makka zuwa Habasha tana suka tsallaka kun fahimci wannan da kyau ko sai zamanin jidda tsohuwar tashar jirgin ruwa ce kenan ana shige da fice in za a ƙetara zuwa tsibirin Larabawa tana ake tsallakawa misali to kuma a lokacin da Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce wuri kaza ya ce wuri kaza ya ce wuri kaza jiddan tana nan kuma bai sanya ta a matsayin miƙati ba kuma ana shige da fice ta wurin eh abu na biyu shi sa suka ce saniyan la yajuzu liman marra bi miqatin min al-mawaqit al-makaniyya bai halatta ga wani mutum guda da ya wuce daga wuraren da aka sanya miƙati na wuri aw hadha wahidan ko yayin hannun riga da ɗaya daga cikin su jawwan ta sama ne aw bahran ko ta teku ne an yi tajawuz wa ketare min ghairi ihramin ba tare da ya ihrami ba ko da hannun riga suka yi da wurin shikenan kama ta shahidu li zalika al-adilla kama yadda dalilai suke bada tabbas akan haka wa kama qararahu ahli al-ilmi haka nan kuma kama yadda malamai ma'abutan ilimi suka tabbatar da haka rahimahumullah Allah ta'ala ya musu rahama suka yace hadha wa billahi tawfiq wannan kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mai da al'amura suke kuma tawfiqi kenan illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wannan shine qarar jawabi na majalisar malamai na kasar Saudi Arabia akan jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce abin da sama yawa wannan abin da yasa muka faɗi wannan ana ta samun confuse sosai da sosai tsakanin alhazai da suke tafiya daga nan ka san tawagar biyu ce ko uku akwai tawagar alhazai akwai kuma tawagar malaman bita da suke bin wa alhazai akwai kuma jagororinsu gaba ɗaya wanda yake su ne manyan tafiyar jami'ai kenan nawa kenan uku haka ake tafiya baki daya to yanzu idan aka hada a nan uku suwa a wannan magana ta jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce suwa ya za a bari su magana kace ni tawagan malaman bita su za a bari su magana a magana ga manzo jami'a Allah zai ba han musu shine a sauka jidda a kama hanyar maka goma jina kawai yawwa kawai a je lafiya a dawo lafiya alhazai sun yi alhazin mabarur ko ba su alhazin mabarur ba to wannan dai kan shi ake fata kuma shi ake kowa shine fitina shine abin da yake so yi amma ya ake bin waɗannan al'amura din sai ga al'amura gaba ɗaya da alhaji ya rikice yayi me yayi me yayi me shi zai ga a darasin da ya gabata muka ce al'amuran nan sun kasu kashi uku abu na farko ko dai ka ɗauki ihrami kafin ka je miƙati nau kenan na ɗaya ko ka ɗauki ihrami a miƙati na nau kenan ko ka ɗauki ihrami bayan ka huce miƙati na nau kenan uku ko akwai wani matsayi da mutum yake da shi na huɗu idan muka ce ka ɗauki ihrami kafin ka je miƙati yana nufin fatin daga wannan masallacin da kwakwun ku kenan ko ba ka yake ba yawwa kuma shi ne tunda yanzu miƙatin da yana can duk dai kafin ka je miƙati ne, ko kuma ka dauki hirami a miƙati, ko kuma ka dauki hirami bayan ka wuce miƙati, a kuma hali na hudu mutum zai samu kanshi a ciki. Gaba ɗayan malamai suka yi magana akan ya halatta mutum ya ɗauki ihrami kafin ya je miƙati. Duk malamai sun yi magana abinda ya shafi malikiya da hanafiya da hanabila da shafi'i sun tafi akan halaccin ɗaukar ihrami kafin ka je miƙati. Saboda me? Saboda za ka wuce miƙati ɗin. Za ka wuce miƙati ɗin a hanyar ka ta zuwa ina? Za ka wuce shi ko dai ka wuce shi ta ruwa? Ka zama na ka yi abin nan Allah ka faɗa da shi kenan, ko kuma ya zamana ka wuce shi ta sama? Kun fahimci wannan da kyau ko? To kaga halaccin ɗaukar ihrami kafin a je miƙati kenan. Malamai sun tabbatar da wannan. Abu na biyu shine ɗaukar ihrami a miƙati. To kaga dama wanka wannan abu za a haɗa shi da kowanne ba, tunda daman nan aka ce a ɗauka. Sai abu na uku ɗaukar ihrami bayan huce miƙati. Duk wanda ya ɗauki ihrami bayan ya huce miƙati, to sai ya yi fidiya, ya yi laifi. Kun gane wannan da kyau ko? Ya yi laifi. Sabili da haka, ko da a cikin jirgin sama yake, ya hau jirgin sama ba shi da ihraminsa a cikin jaka, a jakar hannu, ko lokacin da su shiga jirgi an karɓe shi an sanya shi a butsin jirgin sama, ko kuma bai saya ba, kuma ya tabbatar da cewa daga Jidda ila suka nufa Makka ba Madina ba. Kun lura da wannan? Makka ba Madina ba. To tabbas fa ya san cewar yana saman nan dole ne ya ɗauki niyyar aikin hajji ko aikin umara. Suna yana zuwa daidai miƙati ko kafin ya kai miƙati, dai a sama duk yana kafin ya je miƙati ne, sai ya ɗauki niyyarsa, sai ya bayyana zikirinsa, Allahumma labbaika hajja ko Allahumma labbaika umara. Sai ya zamana in ya je Jidda yanzu ya huta miƙati ya ɗauki ihrami, sai dai bai sa libasul ihram ba. An gane bambancin su? Me bambancin su? Rigar ihrami shine wannan farin, kun gane, shine bai sa ba. To duk da bai sa ba shi ma sai ya yi fidiya. An fahimci wannan da kyau ko? Dan ya bar abin da yake dole ne ya zamana a miƙati ka sanya libasul ihram, to shi ya wuce bai sa ba. Larura ce, ai saboda larura ce aka ce sai ya yi fidiya. Ina gangan ne ba? Ka san me za a ce to? Sabili da haka, a matsayina ko a matsayinka na alhaji wanda yake ya tafi da sauran lokaci, su dama alhazan da suke tafiya da sauran lokaci da suke barin Najeriya, ma'ana jirgin farko jirgin na biyu, haka dai galibin su suna wucewa Madina ne. To haka alhajin da ya wuce Madina kafin aikin hajji ya ji iziyarta masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, to wannan kaga zai ɗauki niyyar shi ne a ina? A Zulhulaifa, miƙatin mutanen Madina. Amma mutumin alhalin da ya bar Najeriya da cewar fa daga nan Makka suka nufa, saboda haka ba zai je ziyara ba Madina sai bayan aikin hajji. Kun fahimci wannan? To haka wannan alhajin kai tsaye zai ɗauki niyyar shi kafin ya isa Jidda. Saboda jirgin saman da ya hau zai wuce ta ina? Ta miƙati. Sabili da haka sai ya ɗauki niyyarsa, ko dai a cikin jirgi lokacin da aka tashi sama, jirgin sama ya daidaitu a sama, sai ya shiga bayi in zai bayansa, ko kuma a nan kawai a nan inda yake zaune ya yi zikirinsa na ɗaukar ihrami, sai da kada a je hucewa ya zama yana bacci. Kun fahimci wannan? Domin ban san sauran jiragen sama ba, ni dai jirgin saman da na hau, muna dab da isa suke sanarwa cewar dukkan mutumin da zai yi umara ya sani cewar sauran 'yan mintuna kaɗan a isa miƙati a sama. Sauran mintuna kaɗan a isa miƙati, ana isa suka ce an iso miƙati. To haka a nan duk mutumin da yake ya zai kasance dama umara zai je Makka zai wuce, tun daga nan ba sai ya je Jidda ba. Na ga zaga alhazai da yawa an sauka a Jidda suna shiga bayi suna wanka wai sun ɗauki ihrami. To kaga su sani cewar akwai fidiya a kansu kenan, domin sun wuce miƙati ba su ɗauki ihrami ba. wa'alaikum salam wa rahmatullah. Ki ta mutun ne ya yi komai da komai da yayi wanka ya sa ihramin sa daga nan mina an gara tambayar sai mu kallaci wannan a wani irin hali a halin da a yanzun nan suna tashi in sun sauka a jidda ina za su nufa makka ne ko madina kullura shi zan ku gana bada misali jiragen da suke tashi jirgin alhazan da suke tashi jirgin farko jirgi na biyu suna da tabbas alhazan da suke tafiya suna gane makka suka nufa ko madina to wanda zai nufi madina daga nan ma'ana in ya sauka jidda za su shiga motoci ne su wuce madina sai su yi ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su dawo zuwa ina makka to kaga za su dauki miƙatin su a Dhul-Hulayfa domin sun biyo miƙatin mutanen madina kenan to amma alhajin da ya sani daga nan nina suna sauka a jidda makka suka nufa to kaga ko sai sa ihramin sa ko daga nan nina ka sa ihramin ka duk kana cikin kafin zuwa ina miƙati wanda yake ne bayanin shi dazu duk yana cikin kafin zuwa miƙati na'am tambaya wai idan mutum daga nan ya bar Najeriya ina zai fara zuwa Makka ko Madina ya dangana ga irin yanayin da aka tashi daga nan saboda duk mutumin da ake mai visa daga nan Najeriya duk wani alhaji da ake mai visa a matsayin zuwa aikin hajji da umara to yana da dama zuwa Makka da Madina Makka domin nan ne aikin hajji da umara yake Madina domin ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yake tafiya ce ta tawaga ka gane ko tafiya ce da ake yin ta karkashin gwamnati da gwamnati gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasar Saudi Arabia kun ga kyau nan da kyau domin yanzu kudin jirgi ba ka ba gwamnatin Najeriya ka ba ake maka visa a embassy na Saudi Arabia da ke Abuja ko wuraren ta da ta ajiye domin a dinga ba mutum takardar izinin shiga ka gano wannan ko to su jami'an Saudiya su suke da cewar Madina ta cika mana yanzu sun rufe shiga Madina ga alhaji sabili da haka alhajin da ya sauka daga Jidda ya nufi ina Makka domin wani lokacin za ka ga Madina ma ƙarfi take da mutane har zuwa lokacin da za a ragu in aka ragu sai kuma a buɗe zuwa a fara shiga a sake koma to daga nan ya dangana da wani lokaci galibin waɗanda suka tashi tashin farko Madina suke wucewa idan suka wuce Madina suke kwanaki a Madina kwanaki na Madina fa ba wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da shi ba Allah ya sauke Makka ta kusa da Jidda sosai da sosai a lokacin da ba aiki hajji ko umara ba naira riyal 10 ne zuwa 15 kaji amma lokacin hajji da umara ya kan kai riyal 300 to bayan ta ci bane a kwai lokacin da muka gangaro daga mina na tambaya na ce nawa ne zuwa Jidda ya ce 400 kafin a ba labari muke yi ba kafin ci maganar ku saboda haka yanzu ya ta'allaka ga cewar ina mutum ya nufa saboda ka zai iya yiwuwa ya huce Madina zai iya yiwuwa ya huce Makka nan ai babu wani miƙaƙi gaban Jidda ka gane ko kafin a je Jidda ne sai dai kuma shi jirgin saman da ka hau ba zai sauka a nan miƙaƙin ka ɗauki niyya sannan kuma ya tashi ba ka lura ko sabili da haka in ya tashi a nan ba inda zai jira sauka dai ta wacce ita ake so ba sauka gaggawa ba saukar da ita ake so sai na sai Jidda to kuma a daidai lokacin ya gitta miƙaƙin nata ko a cikin ƙasa ne mana kuma a cikin ƙasa ne ina ce mina tana da yawa amma kai mai filin sauka shi can wajen da kuke le kafin shi magana ko balle ma yanzu shi za muka ce ita abin nan Jufa din ta rubuta wurin ya koma Rajah sai zama na in ma za ka je Rajah din to sai kai ta haɗuwa da jami'an gwamnati kama daga nan sannan kuma a jikinka za ka cire kuɗin mota din na zuwa can wanda yake shi kuɗin mota daga Jidda zuwa Makka daga Jidda zuwa Madina daga Jidda zuwa Makka daga Makka zuwa Madina daga Madina zuwa Jidda kaga idan ka fara zuwa ina kenan Makka sai ka mota Jidda Makka, Makka Madina, Madina Jidda, Jidda Jidda. In kuma Jidda, in kuma Madina ka fara sauka, ka fara zuwa, sai zama daga Jidda Madina, Madina Makka, Makka Jidda. Duk waɗannan kuɗin duka bayar da su a cikin kuɗin kujera da ka bayar tun anan Najeriya. Eh, saboda haka babu wata mota ɗaya daga cikin waɗannan motoci nawa? Hudu, Jidda Madina, ɗaya kenan, Madina Makka, Makka Jidda, motoci uku, babu inda za ka shiga mota a ce ka kawo kuɗi. So da tun anan ma'aikata alhazai ka gama biyan kuɗin a cikinsu ne. To amma idan zuwa Rajigh ne sai ka biya dan baya ciki, domin kaga daga Makka zuwa Mina duk yana ciki, sai dai kuga an kawo motoci. Daga Mina zuwa Arafat duk kaga duk waɗannan wasu wurare yana cikin kuɗin da ka biya daga nan. Alaikum salam wa rahmatullah. Wai yake cewa kamfanin na jiragen sama da suke ɗauka alhazai wanda ke su ba na ƙasashen musulmi ba ne, hayya su aka yo suka zo suke ɗiban alhazai. To su ma idan an kusa da miƙaci a sama suna faɗa, to gaskiya ni ba taɓa hawansu ba a ciki. Wanne kuka hauku? Eh? Kabo ɗaya? Sun faɗa? Eh? To kuma su sun je da lokaci domin Madina masu kawo shirya gana. To daga ni ba taɓa hawa waɗannan ba. To ga al-khuruj min al-khilafi aula. Eh? Saboda haka sai ka yi tun kafin. Domin duk waɗanda suka tafi a damini irin wannan tafiyar, irin jirgin ƙarshe ko su kusa da ƙarshe, an rufe irin cewar sauran awa kaza ɗin nan za a rufe filin sauka jirgin sama. Allah ta'ala ya sauƙi kai alhazan Najeriya suna gana abubuwa. Allah kuwa alhazan ce sauran awa 24, sauran awa 40 da kaza za a rufe, alhaji na ƙasa haka zai ga hanta ciki ta kaɗa. Ba ka irin wannan kai ma ka san faɗi babu wata fargaba, daga nan kai ma ka san Jidda abin nan maka ka nufa. Wasu ma daga nami da suke nufa waɗanda suka san hanyar sulaka alai sau wuce. Walaikun salam wa rahmatullah. Wanda yake tashi daga nan ya nufi ƙasar Saudi Arabia akwai mai niyoyi daban-daban. Akwai wanda yake ya tafi Umarani. Eh? Akwai wanda yake ya tafi Hajji. Akwai wanda yake ya tafi kuma shuru. Yawwa, akwai wanda yake ya tafi kasuwanci. Akwai wanda yake ya tafi karatu. Akwai wanda ya tafi aikin gwamnati. Eh? Najeriya tana da ofishin jakadanci babba a Riyadh, wanda ake a can ambasadan ta yake, kamar yadda ke da ƙaramin ofishin jakadanci a Jidda, kamar yadda ke Saudi Arabia take da babban ofishin jakadanci ta Abuja, take da ƙaramin ofishin jakadanci a Kano. Ka fahimci wannan? To yanzu idan shugaban ƙasa ya ce ya ɗauke ka aiki ya tura ka can fa, eh, a matsayin aikin gwamnati, yanzu idan ka tafi ta Riyadh, idan babban ofishin jakadancin Najeriya kenan da ke Riyadh, domin Riyadh ita ce babban birnin ƙasar Saudi Arabia. Eh, to haka yanzu miƙatinka zai kamata ya lamlam ne. Kun gane ko? Tunda ta nan ne mutanen Najd ta nan suke hudowa. Eh? To kuma ba za ka tafi Umara ba don daidai kai ne aikatau? Ka tafi eh? Kawai za ka je kai aiki ne ba za ka je kai Umara ba? Ba ka yanzu hukuncin da zai kama mutanen da suka fito daga Riyadh zuwa Hajji ko Umara, a ina za su ɗauki niyya? Naka zai sha bambanci da me? Da mutanen Madina. Kun lura da magana da kyau? Misali, a ce Kaduna za a shiga. Yanzu za a ci miƙatin mutanen Bauchi da miƙatin mutanen Badin iri ɗaya ne? Eh? Yawwa! A ga gaba zai zama iri ɗaya ba. Don mutanen Badin suna yamma da Kaduna, su kuma mutanen Bauchi suna kusurwa gabas kenan da Kaduna. Eh? Susuwa. Mutanen garin Makka kawai a nan Makka sun mutum zai. Eh, sai dai idan a Umara ne malami sun yi saɓani. Shin idan a Umara ne mutanen Makka za su yi Umara, shin a ina zai ɗauki niyya? Zai ɗauki niyya ne a nan gidan shi da yake dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin nan wa man kana duna zalika fa min haythu ansha'a, ko kuwa shi mutumin Makka zai fito wajen haramin Makka sai ya dauki niyya, sannan sai ya koma Makka je umara ya zai maganganu ne kenan waje mai taso shi zai koma wajen haramin Makka ya dauki niyya. Kaje zai hada abubuwa guda nawa? Biyu, al-hillu da al-haram. Kamar da dukkan wani wanda zai tafi aiki haji yana hada abubuwa guda nawa? Biyu, al-hillu da al-haram. Yanzu kana ina? Hill, tunda kana wajen harami. Kun gane wannan da kyau? Kaga yanzu ya halatta kai kafarauci abin farauta. Amma idan kana cikin hududul haram, al-makki ko al-madani, kaga bai halatta kai farauta abin farauta ba. Wannan magana ta taso ne a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, na Aisha ta tambaye shi cewar ita ma tana so da kowa ya shigo ya umara ya yi haji, ita ma tana so ta yi umara, domin lokacin da ta shigo ba ta da tsarki, sai zama da haka kuma babu yadda za ta yi tawaful umara kenan. Kun gane wannan? Sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hada ta da ɗan uwanta Abdurrahman, cewar ta fita zuwa wajen harami mafi kusa ta ɗauko niyya sai ta dawo. Sai ta dawo ina kenan? Makka. Saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ina a lokacin? Yana Makka. Shi da sahabban shi baki ɗaya yana Makka. Amma dubi daga garin Makka fa cikin garin Makka zuwa wajen harami mulamale nawa ne? Ba su da yawa. Ya ce ya hada ta da mahram nata shi ne Abdurrahman, ta je ta ɗauki harami ta dawo. Amma sai ga mutum daga nan ya tafi aikin haji, Allah ya sauke bayanin zai zo nan gaba, Allah ta'ala ya tsare. Kun gane wannan? Sai malamin suka ce to shin ita na Aisha radiyallahu anha tana cikin hukuncin waɗanda suke Makka ne? In tana cikin hukuncin waɗanda ke Makka kuma alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa ta ɗauki harami daga nan inda suke ba, ta shiga ta je ta yi ne umara, har sai da ta je wajen haramin Makka ta ɗauko harami ta zo ta yi umara. To lallai Allah ya nuna duk mutumin da ke garin Makka idan zai ɗauki umara sai ya fita ajnal hil, wajen harami mafi kusa. Shi za ka ce ganin inda sai ya kira masu zuru Aisha ɗin radiyallahu ta'ala anha a wajen garin Makka, ba shi da tsakanin shi da harami, tsakanin masallacin da haramin Makka ba shi da nisa, bai wuce daga wannan kusurwa zuwa wancan ba. Dama an ce adana hil, saboda haka da tana fita wajen haramin kawai sai ta ɗauki niyya ta koma, ba sai da ta doguwa tafiya ba. Malamai da sun yi saɓani a kan wanda ke nan. Ina ganin sai mu dasa aya nan, darasi na gaba sai mu tashi abin da yake a gaba nan, za mu ji me ya halatta mai ihrami ya sa, me ya haramta mai ihrami ya sa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.